sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 12 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakubu Bakiri ne tare da Sarfilu Hashim Gubal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To ma'aikatan lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, ramin da ke nuna wato a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa. Shugabannin yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yawa gwamnati bore da yajin aiki da kuma komawa kan teburin tattaunawa da majalisar soji. Haka kuma ƴan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'a amincewa da shigar da ƙarin babban attorney general na Amurka William Barr da kuma tsohon lauyan Father House wato Dan McGinn.
Kanun labaran kenan. An ji ba kaɗan za a gudanar da shagulgulan ranar demokradiyya a Najeriya, a don haka za ku ji nazari da wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya mana akan wannan ranar demokradiyya a Najeriya 12 ga watan Yuni. Ranar da kuma za a kaddamar da ainihin wato shugaban kasa ko kuma shagulgulan bukin rantsar da shugaban kasa. Wasu masu faɗa a jiya harkokin siyasar Najeriya sun nuna adawarsu ga keɓe wannan ranar 12 ga watan Yuni a ranar wato ranar demokradiyya a maimakon ranar 29 ga watan Mayu. Kuma wato sun nuna damuwansu kamar irinsu Sule Lamido, tsohon gwamna na jihar Jigawa, inda yake cewa
mutan sa da hankali kare da hankalinsu wani sai jun 12 nan dai soja ne ya sauke jun 12
ya sauke ba
jun 12 wanda yake mulkin nan ba su jun 12 soja ne shine Abacha Abacha Buhari sama tsayin dan jumai dan jumai.
To a wannan ranar demokradiyya a Najeriya, uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari tana amsar bakoncin matan shugabannin kasar wato wasu kasashen Afirka a jihar Adamawa domin tattauna batutuwa da suka shafi ci gaban harkokin mata. Madina Dauda kuma na tafi da shirin ta na demokradiyya a yau, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Ma'aikatan lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa, yaɗu wadda ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron dan asalin kasar Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa, kuma an keɓe shi a asibitin Kisese a birnin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan labari na zama tamkar koma baya ne ga ma'aikatan lafiya da suka kwashe watanni suna yaƙi da yaɗuwar cutar zuwa wasu ƙasashe daga Congo, inda sama da mutane 2000 suka kamu da cutar a cikin watanni 10 da suka gabata, kusan mutane 1400 cikinsu sun mutu. Ma'aikatan agaji daga hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta Amurka CDC da kuma hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID sun yi ta horarwa tare da ba da rigakafi ga ma'aikatan lafiya ƙasashe irin su Uganda da Rwanda da kuma Sudan ta Kudu, baki ɗaya ƙasashen makwabta ne ga ƙasar Congo wadda ke fama da cutar. Tun shekarar 2013 ne annobar cutar Ebola ta ɓarke, ta kuma kashe kusan shekaru uku ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da 11,000 a ƙasashen yammacin Afirka. Shugabannin 'yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yiwa gwamnati bore da yajin aiki su koma kan teburin tattaunawa da majalisar soja da ke mulki domin samar da kwamitin miƙa mulki ga farar hula. Ita kuma majalisar soja ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa da ta kama, a cewar jakara na musamman daga ƙasar Habasha Mahmud Dirir lokacin da yake magana da manema labarai jiya Talata. Ya ƙara da cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa cikin gaggawa domin samar da hanyar da za a miƙa mulki ke gwamnatin farar hula. Tun farko dai shugabannin masu zanga-zanga sun ce kiran zaman tattaunawa da majalisar soja ta yi ba na gaskiya ba ne, biyo bayan afkawa da jami'an tsaro suka yi wa wasu masu zanga-zanga a Khartoum cikin wannan makon, lamarin da shaidun ganye da ido suka zargi jami'an tsaron RSF. Likitocin da ke tare da masu zanga-zangar sun ce adadin mutanen da aka kashe ya kai 118, sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta Sudan ta fitar da sanarwar da ke cewa waɗanda suka mutu ba su wuce 46 ba. Jiya Talata shugaban kasar Amurka Donald Trump ya daga wata takarda a fadar White House yana mai cewa sabuwar jijiya ce da kasar Mexico sai dai ita kanta Mexico bata san abin da yake magana akai ba. Trump ya faɗa mana ma labarai cewa zai bar kasar Mexico ta sanar da kanta lokacin da ya kamata. Da aka tambaye shi ko Mexico ta amince za ta rike bakin hauren da suke neman mafaka a Amurka, Trump ya ce ba zan ce i ko a bakan wannan batu. Amma ranar Litinin ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard ya faɗa ya daga wata takarda a hannunsa inda ya nuna sharuɗin yarjejeniya ciki har da batun Mexico za ta aika da dakaranta 6,000 zuwa bakin iyakarta da kasar Guatemala domin daƙile kurarar bakin hauren da ke fitowa da kasashen tsakiyar nahiyar Amurka da zuma zuwa kasar Amurka. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'ar amincewa da shigar da ƙarin babban attorney general na Amurka William Barr da kuma tsohon lauyan fadar White House Dan McGahn kan kin amsa goren gayyatar da majalisar ta yi musu da ke alaka da binciken kan shishigin da ƙasar Rasha ta yi a zaben Amurka. Yan majalisun suna son a basu bayanai daga rahoton da mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi kan ko shugaban ƙasa Donald Trump ya yi wa shari'a karan tsaye ta hanyar yin katsalandan a binciken da ake yi. Shi kuma McGahn suna son ya gurfana domin ba da bahasi kan abin da ya faru a cikin fadar White House. Amincewa da shigar da ƙaran ba zai baiwa shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai damar ɗaukar mataki na gaba idan sun zaɓi yin hakan nan gaba. Ranar Litinin majalisar wakilai ta cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a ta Amurka da cewa za ta miƙa musu muhimman bayanan binciken Mueller tattara. Daga ƙarshe adadin bakin haure 'yan ƙasashen Afirka da hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta kama sun ƙaru a shekarar ta gabata. An kama mutane ƙasa 100 amma 'yan makonnin da suka gabata yawan mutanen da aka kama sun haura 600. Tawagar bakin haure 'yan Afirka wani bangare ne na mutanen da ake kamawa waɗanda ba 'yan ƙasashen Mexico da Amurka ta tsakiya ba ne da ke tsallakowa zuwa cikin Amurka ta ɓarauniyar hanya ba tare da izini ba. Duk da cewa mafi yawan bakin hauren da ake kamawa suna shigowa ne daga ƙasashen El Salvador da Guatemala da kuma Honduras, sauran waɗanda suke fitowa daga wasu ƙasashe na daban ya haura kashi 4 cikin 100 na jumlar mutane 331 da aka kama a shekarar 2017. A wannan shekarar da muke ciki ta 2019 mutane 593,507 aka cafke kuma mafi yawancin sun fito daga ƙasashen Angola da kamar Jamhuriyar Congo da Niger da Najeriya da kuma Somalia.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yau take sabuwar ranar demokradiyya a Najeriya, wato ranar da za a yi bukukuwar rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adinsa na biyu bayan da aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. Shugabannin kasashen duniya da dama ne za su halarci bukin na yau. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a wannan nazari da ya mana.
A karo na biyu da shugaban ya karɓe rantsuwa a matsayin shugaban ƙasa ya yi bayani dalla-dalla akan irin alƙibla da gwamnatinsa za ta ɗauka, kamar dai yadda ya faɗa a lokacin da yake jawabi a lokacin da ake taron ƙasa da ƙasa na yaƙi da cin hanci da rashawa a Abuja, wanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta shirya tare da fadar gwamnati domin bukukuwan wannan rana ta 12 ga watan Yuni, ranar da ita ce ranar demokradiyya kuma ranar da za a kaddamar da wa'adi na biyu na shugaba Muhammadu Buhari, inda yake cewa a lokacin kamfe na neman wa'adi na biyu na fito fili na bayyana cewar alƙibrar wa'adi na biyu kamar na farko ne, wato samar da tsaro da farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa, in ji shugaba Muhammadu Buhari. Wannan bayani dai shi ne ɗan ƙara nuna haske irin alƙibla da kuma bayanan da gwamnatin Muhammadu Buhari za ta yi a yau, inda zai fayyace dalla-dalla, canje-canje ko garan bawul ɗin da waɗannan fononin za su samu domin tabbatar da inganto yaƙi da cin hanci rashawa da kuma matsalar tsaro, matsalar da al'umma da dama suke ganin cewa tana ci gaba da taɓarɓarewa duk da kuwa dubban miliyoyin naira da kuɗaɗe na ƙasar waje da gwamnatin take ta kashewa wurin samar da tsaro a Najeriya. rashin garan bawul ga shugabannin tsaro da kuma wasu bangarori na yaki da cin hanci da rashawa. Ana ganin yana ci gaba da kawo matsala a burin shugaban Muhammadu Buhari na kawo sauyi a cikin Najeriya, wanda da dama ana ganin idan ba wannan canji aka dora a wannan bangaren ba, to ƴan ƙasa da dama za su ci gaba da yin fargaba cewa gwamnatin dai za ta ci gaba da fuskantar wani kalubale dangane da matsalolin tsaro da kuma na yaki da cin hanci da rashawa. Wannan buki da za a yi a yau a Abuja yana da muhimmancin gaske ga gwamnatin, domin shine lokacin da gwamnatin za ta kaddamar da ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya a Najeriya. Fankon rana ce da ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai yi bayanai dalla-dalla dangane da manufofin gwamnatinsa, ganin cewa ranar da aka rantsa da shi a wa'adi na biyu shugaban shiru yayi kamar malam ya ci shiruwa. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Umar Faruk Musa. Wasu kusoshin jam'iyyar adawa ta PDP dai na ci gaba da nuna adawarsu ga sauya ranar Mayu, wato sauya ranar demokradiyya a Najeriya daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan wato Yuni. A tattaunawar da wakilinmu a Kano ya yi, wato Mahmud Ibrahim Kwari, da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido, ko shakka babu ya ce wannan magana wannan ko kuma wannan matakin da aka ɗauka bai dace ba, inda yake cewa
mutane su da hankali, kare da hankalinsu. Wani sai jun 12 nan dai soja ne, ya soke jun 12.
Ya soke ba?
Jun 12. Wanda ya karɓi mulkin nan bayan su jun 12 soja ne shi ne Abacha. Abacha da Buhari sama tsayin ɗanjuma-ɗanjumai. Har kama Abiola, Buhari na kallo. Har Abiola ya mutu, Buhari na kallo. Har yau zaɓen da yake, zaɓen da ya fara shiga takara a campaign nasu da ya fara da shugaban mulkin farko hular, bai taɓa magana Abiola ba. A zaɓen da shi na farko 2003. Hatta wanda ya ci ɗin 2015 bai taɓa magana jun 12 a zagayen 2020 ba, cewa ni a matsayina Buhari na shiga siyasa yanzu na yi la'akari cewa an yi zalunci a jun 12. So daga in na zama shugaban ƙasar Najeriya zan yi kaza 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 faɗa ba, saboda haka shi abu in da gaskiya zaga ana cewa za ka ce ga matsayina ga ra'ayina a kan abu.
Amma rikin ne baka ganin a matsayinka na wanda ka takarawar gani a lokacin ma kana cikin shugabancin ƙasa na jam'iyyar da aka zaɓi Abiola ɗin nan, kuma kai tsaye za a iya cewa ko ka tallata shi Abiola ɗin nan a sassan ƙasar nan. Baka ganin duk da cewa shi shugaba Buhari bai taka wata rawa ba a wancan lokaci, ba abin yabawa ba ne ya gano cewa kun yi abin bacinta kuma gwamnati ta yi ba muku a yanzu?
Wato ina ana magana ƙasa daban da fara ƙasa, ko magani ko gyara shi ko inganta shi, aka kalli iya abin ya faru suwaye suka yi suna neme su a yi magana akan ya zagira abin nan, balle kuma a karama abin. Ba wai ne cin mutunci ba, ba kuma ne gwasalewa ba. Duk masu magana jintuwa a yanzu dukkaninsu a duk Najeriya baki da kaf suna ina a jun 11. Hatta a shaini fere ƙungiyar ba kai ka san ba wanda suke a duniya irin Abiola, saboda abin da ya yi musu lokacin mulkin MPN ya keɓe da da Awolo ya haɗa kai da mutanen Arewa ya yi MPN. Da duniya ban bayar babu wanda ya jun 12. Sannan duk da APC a yanzu daga Bola Tinubu babu Buhari ba wanda ya gudu jun 12, domin Bola Tinubu yana cikin kaba da gudunmuwa a akar jun 12, domin lokacin shi ne mutum baban gida, sannan mahaifiyarsa Hajji Hajji Magaji irce ta ba da gudunmuwa jima'a gida akan a samu kanmu Yarbawa a ga cewa an san koyan ba a kai kashi juntuwa. So da Buhari yana tare da Abacha, gwamnati ne bu ya san mahaifiyarsa a wajen babin gida, da duk wani biyar da ke magana a yanzu babu wanda yake na cikin tsarin juntuwa, babu su a duk APC gamu wanda sun yi aka juntuwa babu.
Amma ga Baba Ganakin Gibe can wannan shi ne ya yi takar mataimakin shugaban ƙasa yana tare da su.
Baba Ganakin Gibe yana Yarbawa ne karkamanta. Da aka zo aka yi primary na farko, primary da aka yi farko tsakanin Olufalaye da ainihin General Yar'Adua, Baba Ganakin ba da gudunmuwa aka rushe wannan taɓon da aka yi, aka soke Yar'Adua, aka soke Falaye domin ya yi takara. Ana nan Abiola shigo ya yi takara da Abiola, Abiola ya kada shi, sannan ya roke shi ya zo mataimakinsa. Da Abacha ya zo ɗan uwansa bare-bare ya kira shi ya dai bi Abacha ya masa minista, saboda haka mai hukunci shi ne mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. Izo shi da mai salutin Abiola yana tsare.
Wai za a iya cewa wannan bayanin da Sulalami da yake yi, kana ganin cewa sigar da aka bi wajen karrama wannan rana ba ita kamata abu ba, ko kuma a kwata-kwata bai kamata ma a ce an karrama ta ba ne?
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hirar da Mahmud Kwari ya yi da Sulalami da tsohon gwamnatin jihar Jigawa. Yayin da Najeriya ke bukin ranar demokradiyya, uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari tana jagorantar matan shugabannin kasashen Afirka a Yola fadarar gwamnatin jihar Adamawa, inda suke duban batutuwan ci gaban harkokin mata. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Da take jawabi a madadin sauran matan shugabannin Afirka biyar da suka zo domin taya Najeriya da kuma 'yan Najeriya murnar ranar demokradiyya ta Juntuwa, uwar gidan shugaban kasar Ghana Madam Rebecca Akufo-Addo ta ce matayen shugabannin kasashen Afirka kan taka rawa ta fannin ci gaba duk da cewa ba su da wani kasafin kuɗi da akan ba su, wanda don haka ta yaba Aisha Buhari bisa wasu ayyuka da ta kirkira domin ci gaba al'umma. Tun farko a jawabinta, wargiyar shugaban Najeriya Aisha Buhari ta ce gidauniyarta ta fice a Ashwat za ta ci gaba da haɗa kai da sauran cibiyoyi domin tallafa al'umma musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. Koya wannan sabon shiri yake a yanzu, Dr. Nasiru Muhammad Ladan da ke ma zama shugaban hukumar ta NDA a Najeriya ya ko bayyana mandufar wannan shiri da aka kaddamar a Yola.
Wanda za mu yi mutum 2000 ne, akwai matan da za mu ba kuɗi da hannu ƙasa naira 10,000 waɗanda in ka duba mai yawa kasuwancin su jarin su bai wuce 3,000 ba 5,000, kamar mai sai da soko ko kunun zaki ko mai suya kosai haka.
2,000 a Adamawa ko kuma duk Najeriya?
A'a, 2,000 a Adamawa.
To kamar sauran Najeriya kuma ya shiri yake?
Ko ina, in ka duba shekarun jiya na dawo daga Argungu Emirates, mun ba mutum 750. Mace 500 mun ba su tallafi na 10,000. Mutum 250 su ne muka koya mu aiki na cosmetology, mun ba kowace kwali da kayan aiki, wanda kwalin nan da kayan aiki in za ta yi amfani da shi tana samun 40,000. Ga kowane bayan 5,500 da muka basu, matasa kuma guda 100 muka basu sabbin inji muka na yin dashi.
Su ma wasu da suka ci gajiyar shirin sun ko bai na farin cikin su ne ma da cewa,
"My name is Victoria Ajia. I'm really grateful to God Almighty for using our mother and that's her."
Sunana Victoria Ajia, ina farin ciki da Allah ya amfani da uwarmu wajen samar mana da wannan dama domin koyon sana'a da kuma dogaro da kai.
A gaskiya mun yi farin ciki gabaki ɗaya, duk wata macen da ka gani anan tana murna tana farin ciki, uwarmu a kullum tana goyon bayan mu akan mu fito mu yi sana'a.
Yanzu ke wani sana'a zaki?
Yanzu haka ni da ina sai da zannuwa, yanzu haka ta ƙara min jari na, nayi farin ciki zan ƙara haɓaka shi kai shiga ƙarin takalma, kaga ta ƙara min ƙarfin gwiwa. Mata kuma dan Allah su je kar su kashe kuɗin nan a banza.
Koma da menene dai, fatan ta daga shine Allah sa irin wannan shiri ke dorewa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Koma da Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz. A shirinmu na hantsi za ku ji rahoto akan wani matashi ɗan shekaru 32 da ya nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar Oyo. Sai a biyo mu domin jin wannan rahoto. Sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 18:19 wato na dare. Sai a saurari wannan shiri da ke zuwa.
Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri. An yi zaben shugabanni a Majalisar Dokokin Najeriya. Jam'iyyar APC ce ta samu gallaba. Menene dokar majalisa ta ce ne a game da yadda za a yi zabe? Ku biyo ni. Ni ce Madina Dauda. Jiya 11 ga watan Yuni ne aka yi ta kare a Majalisar Dokokin Najeriya domin an zaɓi shugabanni. Waɗanda aka zaɓa kuma su ne waɗanda za a iya cewa shafaffu da mai, domin su ne 'ya'yan lelen jam'iyya mai mulki da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ɗan lelen farko shine Sanata Ahmad Ibrahim Lawan daga jihar Yobe, kuma shine ɗan majalisar da ya fi daɗewa domin tun 1999 ne yake majalisar har ya zuwa yanzu. Mutum na biyu shine mataimakinsa Ovio Omo Agege, dan jam'iyyar APC daga jihar Delta wanda aka yi ta kai ruwa rana akan batun tsayar da shi da jam'iyyar ta yi ganin cewa shiyar kudu maso kudu inda ya fito ba a zabi shugaba Muhammadu Buhari ba kuma ba sa yin APC amma shi Omo Agege ya ci zabe a tutar APC ne. Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya yaki batun tsayar da dan kudu maso kudu inda ya ce rashin adalci ne idan ba a ba wa shiyar arewa maso yamma mukamin ba. A majalisar wakilai ma wani dan lelen ne ya gaje kujerar kakakin shine Femi Bajabiamila daga jihar Lagos wato kudu maso yamma. A nan ma Muhammad Umar Bago daga jihar Neja ya kalubalanci zabansa da uwar jam'iyya ta yi sabanin shi kanshi da ya fito daga shiyar arewa maso tsakiya saboda ai mataimakin shugaban kasa daga kudu maso yamma yake sannan kuma ƙuri'un da ƴan kudu maso yamma suka kawo a zaben da ya gabata bai taka kara ya karya ba. Duk wannan ƙorafe-ƙorafe ba su yi tasiri ba. Jami'in kula da walwalar jama'a a jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya bada bayani.
Kamar yadda kika sani Najeriya an kasa ta kashi 6 kuma wannan tambayar da kika yi na gode ma Allah kin ƙara tabbatar da jam'iyyar APC cewa mai adalci ce kuma jam'iyyar APC tana so kowanne bangare na Najeriya ta tafi da shi. Wannan shine ainihin dalilin da yasa muka kasa mukamman nan kashi 6. Shugaban majalisar dattawa, mataimakin shugaban majalisar dattawa, shugaban masu rinjaye, mataimakin shugaban masu rinjaye, shugaban masu tsawatawa, mataimakin shugaban masu tsawatawa. Dan haka zai zama da rishin adalci da kamar jam'iyyar APC ta hana wani bangare samun mukami to da shine ma ya zama abun magana da shine zaki yi wannan tambaya din. Amma yanzu kamata yi kitaba ma jam'iyyar APC kuma a ƙara tabbatar ma da duniya cewa jam'iyyar APC jam'iyya ce mai karamci, jam'iyya ce mai adalci a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya wanda yake shine leader na party gaba daya a ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban jam'iyyar APC da kuma ainihin national leader dinmu Bola Ahmed Tinubu. Wato kullun ala kullu halin suna so su tabbatar da cewa kowanne yanki an yi mashi adalci. Shi yasa aka yi wannan abin da aka yi aka ba wato Omo Agege mataimakin shugaban majalisar dattawa.
Kiris ya rage a yi rikici a lokacin zaben shugabannin majalisa domin kwatsam sai wani labari ya taho cewa wata kotun tarayya ta aika wa a kawun majalisa da umarnin cewa a gudanar da zabukan shugabannin a bayyane maimakon a asirce kamar yadda aka saba. Amma a kawun majalisa ya ce shi bai ga wani umarnin kotu ba. Sanata Barau Jibrin shi ne ya shigar da ƙara kotu. A nan ya yi bayanin abin da ya sa ya ɗauki wannan matakin.
Abin da ya faru shi ne a shekara 2015 an canza dokar majalisa ba bisa ka'ida ba. Wato an yi abin da ake cewa an soka wani abu wanda bai dace ba tunda zaɓe a majalisa kamar da kowa sani a fili ake yinsa. Ba a zaɓe a bisa tsarin sirri saboda dole ne mutane ka san inda ka tsaya kuma ma kafin kai zaben sai ka lura da irin abin da mutane suke so wani zuma sai ka tuntube su. Saboda haka ba taɓa yin zaɓe na sirri ba a duniya kikin sani duk duniya ba a yi. To sai aka zo aka samu saka soka wani abu suka canza tsarin wato littafin gudanar da wato wanda take kwace da dokar majalisa suka sa abin da ba shi bane kuma wanda ya nuna kanci a zaben sirri. To shi sa muka je kotu mu kotu ce a dakatar kada a yi. To amma Allah da ikonsa da aka ba wato mai kasan maci sai kuma shi babban aka kawo majalisa yake cewa ba bashi wani sammacin ba mu ba wai dan zabi bane ba ma ANG muna son ai zaben kuma ya zamana komai ma dinga sa a fili kuma muna son ya zamana tamu demokradiyyar ta samu gidan zama kuma ba ai mata wani abu wanda zai kawo mata illa ba.
Shi ma Sanata Muhammad Allin Dume yana cikin waɗanda suka so ai zabukan shugabannin a asirce amma kuma hakan bai samu ba. Anan Sanata Andume yayi ƙarin haske akan dalilan da suka sa ya ki bin umarnin jam'iyya wajen goyon bayan waɗanda jam'iyya ta zaba.
Ina fata jama'a sun gane akan cewa jajircewa na din demokradiya in dai ba zabe babu demokradiya ya zama mulkin kama karya kenan. To amma idan akwai zabe to shine akwai demokradiya. Bambancin gwamnatin demokradiya da gwamnatin kama karya shine zabe. Idan an ce Amin Lawan shi zai zama shugaban majalisar dattawa kamar yadda aka ce ni kuma nace ai ni ma ina da dama in yi in ce dole a bari mu yi zabe kuma aka bari a yi zabe kuma an yi zabe din yadda ya kamata to dukkan da hukuncin da Allah ya yi idan baka karɓa ba ka zama kamar kai ba musulmi bane ko kuma wani kafiri ne. To ni na yau dama abinda nake jira a wajen Allah subhanahu wataala ya bayyana mun ta wajen wato members din mu, yau aka yi zabe, an kirga zabe, Ahmed Lawan ya ce to haka Allah ya so, kuma Allah ya sa ya zama mana alheri haka duka. Shine kawai ba wani abu personal ne yanzu da koma gida don ina ta yi yawo ina campaign duk yadda na iya saura abin nan, naje yau zan samu bacci lafiya. Haka kuma kowa ya sani na ai lokaci na da mai mataimakin majalisar dattawa, wancan ma was more painful don ai mun magude ko kuma ai mun zagon kasa da yake cewa, amma duk da haka na rungumi kadara don haka Allah ya so, inda Allah bai so ba zai yi ba.
Tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika ya halarci zabukan da aka yi a majalisar, kuma anan ya bayyana jin dadin sa.
To mun ji dadi kwarai da gaskiya, alhamdulillah, muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara cewa an zabi mutumin da dama shine alƙiblar ƴaƴan jam'iyya da jam'iyyar, kuma musamman uwa uba da shugabannin mu da iyayen ita jam'iyyar kanta suka karkata akai, kuma mutum ne wanda yake da sanin makama aiki don tun 1999 yake majalisa. Mun yi majalisar tarayya tare da shi, mutum ne haziki kuma mutum ne mai ilimin gasken gaske, don yayi digiri har yayi digiri, sannan ga sanin makama aiki, kuma babu loko ko lungu ko wani kwaloko inda za a shiga ai mai walawala ta siyasa a wannan gidan. Saboda haka mutum ne wanda yake gogagge, mai kaunar al'umma, mai kaunar jam'iyya, mai kaunar kuma shugabanmu shugaban kasa Muhammadu Buhari. Saboda haka mu wannan abin farin ciki ne yau, kuma mutum ne wanda zai iya aikin, dan awalin magana shine a nemo wanda zai iya aikin. To wannan ya tabbata mutum ne wanda zai iya aikin sosai domin amfanin al'umma da cigaban kasa.
Kana kusa da shugaba Muhammadu Buhari, akwai labarin da ke yaduwa cewa sai da aka ba kowane sanata kuɗi wuri na gogan wuri miliyan 25 sannan aka yi wannan zabe da kuke murna da shi.
Baba Hajiya, ba su mutanen bane suke cewa ana zamanin Buhari ya mutane ba su samu kuɗi, na za samu kuɗin miliyan 25 da za a ba ƴan majalisa 469 a wannan kima, kin sani shaci fadin mutane ne kawai da zuki ta malli, amma wannan babu ƙarshen gaskiya a cikin shi, kuma da za a haka da can ba bada ba zamanin Bukola Saraki lokacin da ake da bukatar aida mun bayar mun karba, amma sai muka bari demokradiyya ta yi halinta, aka zo wani zubin kuma al'umma suka dandana kudarsu, you know, sannan kan mage waye kuma bid ta garana, sannan aka zo aka yi abinda aka yi yau, kuma kin ga an yi shi ne a labasiratan yau, kowa ya zabi abinda yake ganin shine ya hiwa al'umma da kasa anhwani.
A yanzu dai majalisar dokokin kasar tana da shugaban majalisar dattawa da mataimakin sa, kazalika akwai kakakin majalisar wakilai da mataimakin sa, nan gaba kadan za a nada sauran mukaman irin su shugabannin masu rinjaye da marasa rinjaye kuma masu tsawatarwa da sauransu. Anan shirin ya kawo jiki, suna na Madina Dauda, mu huta lafiya.
Kuma da gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru 5 da haihuwa ya kamu da cutar Ebola, lamarin da ke nuna karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa yaɗuwar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron dan asalin Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa, kuma an keɓe shi a asibitin Kasese, birnin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Shugabannin 'yan adawa a Sudan sun amince da kawo ƙarshen yiwa gwamnatin Bore da yajin aiki, su kuma kuma kan teburin tattaunawa da majalisar soja da ke mulki domin samar da kuma tun miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Ita kuma majalisar soja ta amince ta sako dukkan fursunonin siyasar da ta kama, a cewar jakara na musamman da ƙasar Habasha Muhammad Dure lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. To jiya Talatin, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya daga wata takarda a farar White House yana mai cewa sabuwar jijiya ce da kasar Mexico City, ita kanta Mexico ba ta san abin da yake magana akai ba. Trump ya faɗa manema labarai cewa zai bar kasar Mexico ta sanar da kanta lokacin da ya kamata. Da aka tambaye shi ko Mexico ta amince da rike bakin hauren da suke neman mafaka a Amurka, Trump ya ce ba zai iya amsa wannan tambaya ba.
To duka kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin mu, sai canza hantsi zamu zo muku da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gowon da ya taimaka muka gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya shirya bani ya bamu umurni, da kuma injiniyan mu na wannan safiya John Ellison. Baba Yanku makeri ne daga nan Washington DC, muke ta Najeriya. Barka da ranar demokradiyya, sai da hantsi za ku sake jin mu. Assalamu alaikum.
Afrique, Le Monde aujourd'hui.